الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 20 a bangaren lissafi suratul baha kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am akwai kamar ni wani misali ka tarar da mutane a kofar makewaya misali zagayen da nan dai ba makewoyi bane tunda mutum ba zai tsuguna bai biya bukatarsa shin kana iya masa sallama kwarai da gaske za a iya masa sallama wanda yake cikin biyan bukata shine ba a masa sallama kamar yanda malamai suke fada al-mashghulu la yushaghal domin akwai hadisi sahihi na cikin sahihul bukhari wani ya wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana biyan bukatar sai ya masa sallama manzon Allah bai karba masa sallama da ya gama biyan bukatar shi sai da ya shafi katanga yayi taimama sannan ya karba masa sai yake cewa ina kyamar na ambaci ubangiji na ba akan hali ba wanda yake da zarki a takaice dai mutumin da yake ya shagala game da biyan bukatar sa ba a yi masa sallama na'am
game da wankan gawa
wai game da wankan gawa shin mace tana iya ma namiji ko namiji ya ma mace yana halatta amma tsakanin ma'aurata mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke matarsa a nan kadai ne ya halatta mace ta ma namiji wanka ko namiji ya ma mace wanka dalili akan haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida Aisha Allah ya kara mata yadda sai take cewa wayyo kaina ma'ana kanta yana ciwo take cewa wayyo kaina manzon Allah ya ce a ni dai zan ce wayyo kaina idan ma a ce wato kin rigaye ni mutuwa na miki wanka na miki likafani na miki sallah na binne ki kaga anan wani abu ne wanda ya halatta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake buri a kan shi yace ina ma a ce kin rigaye ni mutuwa nayi miki wanka nayi miki likafani nayi miki sallah na binne ki haka a wani hadisi ingantacce Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lawista qabaltu min amri mastadbartu ma ghassala annabiyya sallallahu alaihi wasallama illa nisa'u Aisha take cewa inda a ce akwai yanda zan iya take cewa da a ce zan iya mallakar wannan al'amari tace da ba wanda zai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanka banda matan shi inda a ce akwai yanda zan yi tace to da ba yanda ba wanda zai wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama face matan sa dan haka waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da cewa ma'aurata ɗayan su yakan iya ma ɗaya wankan gawa in miji ya riga yi mace matarsa to ya halatta ita matar ta yi wanke shi haka nan shi ma miji yana da halaccin da zai wanke matar shi amma ko kun kusacin ka da mace sawa'an diyarka ce ko mahaifiyarka ce ko yarka ce ko kanwarka ce to baya halatta ka wanke ta mata sune ya zama wajibi shine sune suka cancanta su wanke ta haka nan namiji baya halatta mata su wanke shi ko mun kusacin su da shi domin wanke maza suke jibintar haka haka mata haka mace mata suke jibintar wanke ta dan baya halatta namiji ya wanke mace ko mace ta wanke namiji sai dai idan ma'aurata ne anan kadai ne ya halatta kamar misali mutanen da suke jinkirta sallah ware ku koma gefe ku yi sai in ya kasance jinkirta tun da suke yi jinkirtawa ne wanda ya kai matuka yana kusantar da ita game da fita daga lokacin ta to a nan in lokaci ya yi sai ku yi sallar in za su yi kuma ku zo ku bi su a matsayin nafila kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin akwai shugabanni waɗanda za su zo za su ringa jinkirta sallah daga lokacin ta manzo Allah ya ce in lokacin sallah ya yi ku yi sallar ku in za su yi kuma ku bi su wannan a matsayin nafila ce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 127 wanda ita wannan aya cikin bayani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da duk wanda ya bijire ma alkur'aninsa shine irin sakamakon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada na hukuma ga duk wanda ya kauda ma alqur'ani kai iya abinda zai same shi na hukuma a duniya kafin kiyama shine Ubangiji ta'ala yake ba mu labari kamar yanda yake fada wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda ya bijire an zikiri game da alqur'ani na baya sauraron abin da ake karanta masa balantana bin dokokin da suke cikin sa abin da ake nihi da alqur'ani anan shine tare da abin da ke bayyana ma'anarsa ita ce sunnatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bishire ma alqur'ani da sunna ubangiji ta'ala yace fa inna lahu ma'ishatan banka lalle na gare shi rayuwa wanda take kuntatatta tun a nan duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jarrabe shi da wasu musibu da wasu bala'i zai samu rayuwa wanda take mai kunci rayuwa mai kunci bata shahi ba talauci ma'ana rashin abinci ko tufafi ko mazauni da sauransu rayuwa mai kunci ita ce rayuwa ta zuciya mutum ya zamanto yana da kuncin zuciya ba shi da sakewa ba walwala komun wadatar mutum a rayuwarsa ta duniya in dai ba shi da yalwa ta zuciya to rayuwarsa rayuwa ce wadda take mai kunci. Me yake ƙara tabbatar mana da haka? Ka dauki waɗanda suka kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, zaka ga suna cikin yalwa da wadata. Mutum ya mallaki abu wanda ya wuce a lissafa, amma duniyar ta masa kunci, sai ka ga wani lokaci ya dauki bindiga ya halbe kansa, ko kuma ya hau gini mai tsawo ya jeho kansa, wai shi duniya ta masa kunci, so yake je inda zai walala ya shakata. Kaga inda yana da yalwa ta zuciya ba zai aikata ba irin wannan ta'addanci, shine kashe kansa. An gane ku? Kenan duk wanda ya bijire ma Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon ukuba da Allah ya tanada masa a nan duniya ita ce rayuwa wadda take kuntatatta, za ta same shi kowane lokaci cikin damuwa yake. Shi yasa za ka ga kasashen kafirai ba su da abin da za su yi su dan samu hutun zuciya, su samu yalwa, su samu farin ciki, sai sun ringa yawutawa irin wurin wasanni da sauransu. Duk abin da suke nema wai a irin wurin waɗannan wasanni shine su dan samu hutu wanda yake na zuciya. Shi kuma mumini wannan Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sa gaba a matsayin cewa su ne abun biyarsa, to waɗannan su ne sababin abin da ya sa mumini suke samun yalwa ta zuciya. Zaka ga mumini ko babu kwabo a aljihunsa, to zaka same shi rayuwar shi rayuwa ce wadda take wato mai yalwa, yana da hutun zuciya. Kamar yanda alkawari ne Ubangiji Ta'ala ya yi, wanda aya ta gabata tun a cikin suratul Nahl, Ubangiji Ta'ala ke faɗa, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannakum ajrakum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji Ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai, namiji ko mace, halin yana mai imani da Ubangijinsa, Ubangiji Ta'ala ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mun dau alƙawarin rayar da shi rayuwa wadda take daddada. Dadin rayuwa shine yalwa ta zuciya. Dadin rayuwa bai takaita ba akan ci da sha da sauransu. Hutun zuciya wannan shine dadi wanda yake da rayuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce zamu rayar da shi rayuwa wadda take daddada. Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, yake cewa inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Yace wa hiya dhikrullahi wa mahabbatuhu wa tilawatu al-Qur'an. Yace lalle a duniya akwai wata aljanna, duk wanda bai shiga wannan aljanna ta duniya to ba zai shiga aljanna ta lahira ba. Wace aljanna ce? Sai yake cewa shine kaunar Allah da ambatansa da karatun al-Qur'an. Da karatun Al-Qur'ani. Don haka Allah ya nuna mana hanya ta samun walwala da farin ciki da nutsuwa, hanya ce ɗaya-ɗaya shine ambaton Allah Subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innu alqulub. Waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, Ubangiji Ta'ala ya ce zukatansu suna nutsuwa game da ambaton Ubangijinsu. Sai Allah ya ce ala ku saurara, bi zikirillahi, da ambaton Allah ne ta kuma innul kulu zukata suke samun nutsuwa. Don haka shi ne sai ya ce inna fi duniya jannatan, ya ce lalle a duniya akwai wata aljanna. Sai ya ce man lam yadkhulha, duk wanda bai shiga ba wannan aljanna, lam yadkhul jannata al-akhira, to ba zai shiga aljanna ta lahira a gobe kiyama. Sai ya ce shine kaunar Allah da ambatansa da karatun Al-Qur'ani. To kaga wannan wata ni'ima ce wadda take ta musamman da Allah yake banci muminai, shine samun yalwa ta zuciya. Don haka wani daga cikin magabata, kamar yadda bayani ya gabata, shine yake cewa, yace masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu athyaba ma fiha, kila wa ma athyabu ma kila ma athyabu ma fiha qala mahabbatullahi wa dhikru. Wani yake cewa masakinu ahli dunya, yace matsiyata a duniya yace kharaju minha wama zaqu athyab ma fiha yace sun bar duniya amma basu dandane ba abin da yafi komai dadi a duniya lafazin masakin jami'i ne na miskin wanda kwata kwata bai mallaki komai ba matsiyaci kenan a Hausa shine yace masakinu ahadid duniya matsiyata a duniya matsiyatan duniya yace kharaju minha sun fita daga duniya wa ma zaqu athyab ma fiha basu dandane abin da yafi komai dadi a cikin ta sai aka ce masa menene yafi komai dadi a duniya sai ya ce kaunar Allah da ambaton shi kaunar Allah da ambaton shi su suka fi komai dadi a duniya dan haka zaka samu mumini za a wayi gari yana cikin farin ciki yana cikin walwala ba komai bane ba ko yake faranta masa zuciya illa san Allah subhanahu wa ta'ala da kaunarsa da kaunar manzansa shine wani daga cikin magabata shi ma sai ya ci gaba da fada yake cewa law ya'lamul muluku wa abna'uhum ma nahanu fihi la jaladuna alayhi bisuyu yace inda a ce sarakuna da ƴaƴansu sun san irin abin da muke ciki na hutun zuciya da walwala yace wallahi da sun ringa yakar mu suna sarar mu da takobi don su amshi dan haka kada irin waɗannan abubuwa su burge ka na rayuwar duniya ka kama hanya daya daya ita ce hanyar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita ta wannan hanya ce mutum zai ji dadi a rayuwarsa ta duniya kuma ya tarar da jin dadi wanda baya yankewa a gobe kiyama ita ce aljanna dan haka duk wanda ya ba alqur'ani da sunna baya farkon ukuwa da Allah zai dandana masa shine samun kunci wanda yake na rayuwa kuncin zuciya shine Ubangiji ta'ala ya ce wa man a'rada an dhikri duk wanda wato ya bijire ma wato alqur'ani na fa inna lahu ma'ishatan dhanka Ubangiji ta'ala ya ce lalle wato na gare shi rayuwa wadda take kuntatatta sannan bugu da kari sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma a ranar kiyama za mu tada shi yana makahu za mu tada shi a ranar kiyama yana makawo to dama a duniya ma makashi ne amma makautaka ta duniya tasu ta sha bamban da makautaka wanda take ta lahira makautaka ta duniya ita ce makautaka ta zuciya dan koda idanu suna gani inda zuciya a makauce take to ganin ido wannan ba shi da amfani kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul hajji fa inna hala ta'amala absar walakin ta'amal qulubul latifi sudur ubangiji ta'ala yace kusan da cewa wato magannai ba sa makaucewa walakin ta'amal qulubul latifi sudur sanadi zukata waɗanda suke cikin kirji sune suke makaucewa kenan makautaka ta hakika a duniya shine makautaka ta zuciya dan ka rasa idanu in dai Allah ya azurta ka da imani to wannan duka ba komai bane ba duka wannan ba komai bane ba kuma Allah baya karbar ganin bawansa mumini face sai dan ya daukaka darajar shi a gobe kiyama domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala da kansa yake fada yana cewa idan na karbi wato idanun bawa na ma'ana na makautar da shi ubangiji ta'ala yace in dai ya dau hakuri ya nemi sakamakon ladana yace to ba shi da wani sakamako a wajina a gobe kiyama banda aljanna hadisin yana cikin sahihul bukhari inde Allah ya karbi idanun bawa ya dau hakuri ya jimri ya nemi sakamakon wannan musiba a wajen Ubangiji subhanahu wataala to sakamakon shi a ranar kiyama ita ce aljanna dan haka kenan makautaka ta hakika a duniya ita ce makautaka ta zuciya shi kuma anan a ranar kiyama ne duk wanda ya bishire ma alqur'ani da yana gani a duniya to a ranar kiyama Allah zai tada shi yana makahu kamar yadda aya ta gabata can cikin suratul isra wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukuman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira haka Allah zai tada su suna makahi bebayi kurami a ranar kiyama shine yace wa nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma ubangiji ta'ala yace za mu tada shi a ranar kiyama yana makahu an gane ku kenan wannan Allah ya bayyana mana sakamako na duniya da sakamako na kiyama. Sakamako na duniya farko shine samun kuncin zuciya, kuma Allah sai ya hada shi da wata babbar musiba wanda duk inda yake tana tare da shi, ya kwanta da wannan musiba ya tashi kuma tare da ita, shine shaidani. Shine shaidani zai zame masa aboki na kut da kut, su ringa raba aya daya duk inda yake tare suke. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Zukhruf, wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya bishire ma ambaton ubangijinsa, ubangiji ta'ala ya ce nuqayyidu lahu shaytanan, za mu saka masa wani shaytani, fa huwa lahu qarin, ya zame masa abuki wanda yake na kutu da kutu duk inda yake suna tare. Qala rabbi, a ranar, wato a ranar kiyama, shi wanda aka tada a matsayin makabu zai fada ga ubangijinsa ya ce lima hashartani a'ma, lima hashartani a'ma, ya ubangiji na dan me ka tada ni makabu a yau, wa qad kuntu basira, alhali na kasance mai gani a duniya. Qala, ubangiji ta'ala sai ya ce atatka aya kazalika, haka al'amarin yake, kazalika atatka ayatuna, Ubangiji ta'ala ya ce haka al'amarin yake, a tatka ayatuna, ayoyinmu sun zo maka, fanasita ha, ka watsar da su, ka kauda musu kai, baka gasgata ba, baka bi abin da yake cikinsu. Wa kazalika al-yawmatunsa, kamar yanda ka watsar da ayoyinmu, Ubangiji ta'ala ya ce a yau tunsa, kai ma za a watsar da kai a barka a cikin wuta. An gane ku, tunsa ma'khuzun ne minan nisyan, na daga cikin ma'anar annisiyan shine at-tark, ma'ana za a barka a cikin wuta kai ta azabtuwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kazalika najzi man asrafa, kamar yanda muka saka wuta ma wanda ya bishire ma alqur'anin mu da irin wannan azaba, najzi man asrafa, haka muke saka wuta ma duk wanda wato ya wuce gona da iri. Al-israf shine mujawazatul haddi, wuce iyaka kenan. Me ake nini da wuce iyaka a nan? Shine shirka da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shine ya ce wa kazalika, kamar yanda muka saka wuta ma wannan wanda ya bishire ma alqur'anin mu, najzi man asrafa, haka muke saka wuta ma duk wanda ya wuce iyaka, ya hada bautar Allah da wani, ya mutu akan haka bai tuba ba. Walam yu'min bi ayati rabbi, bai imani da ayoyin Ubangijinsa, shi ma haka za mu saka wuta masa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wala azabu al-akhirati, rantsuwa nake da girma na da buwayata. Ubangiji ta'ala ya ce lalle azaba ta lahira ashaddu, ita ce mafi tsanani game da azaba ta duniya, wa abqa, kuma ita ce mafi wanzuwa. Azaban lahira ta fi tsanani game da azaba ta duniya, domin wutan lahira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari, sai ka dinka zafin wutar duniya su 70 zai baka gwargwadon zafin wuta wadda take ta jahannama, waliyyazu billahi. Sai ka dinka ta su 70 wutar duniya, sannan zai baka gwargwadon zafin wuta wadda take ta jahannama, wanda saboda tsananin azabarta a ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sabuna zimaman ma'a kulli zimamin sabuna alfa malakin yajrunaha. A ranar kiyama za a zo da wutar jahannama tana da ragama 70,000, kowace ragama daya daga cikin ragama 70,000 malaika 70,000 suke janye da ita. To shine Allah yake kenan irin wutar da Allah zai azabtar da waɗanda suka bujire masa, ita ce fa za a zo da ita tana famar kwacewa malaika 70,000, tana da ragama 70,000, kuma kowace ragama dai malaika 70,000 suke janye da ita. To shine yake ce mana wala azabu al-akhirati, lalle azaba ta lahira. Ubangiji ta'ala yace ashaddu, ita ce mafi tsanani game da azaba ta duniya, wa abqa, kuma ita ce mafi wanzuwa. Allah ya kare mu, zamu tashi aya ta gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha wa laula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla ghurubi ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wa la'aqibatu lit-taqwa wa qalu lawla ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis-suhufi al-ula wa law anna ahlaknahum bi adhabin min qablihi laqalu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabu as-sirati as-sawiyyi wa man ihtada ubangiji ta'ala ke fada afalam yahdi lahum shin wai bai bayyana ba gare su suwa wato jama'ar da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su sune kafirin Qurayshawa ubangiji ta'ala ke musu magana anan tare da cewa maganar bata takaita ba gare su an gane ku ta hada duk wani wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala har zuwa kiyama shine yace afalam yahdi lahum shin wai bai bayyana gare su ba kam ahlakana qablahum min alqurun wato gabanin su wato nawa muka halaka daga cikin al'ummu wadanda suka wuce wadanda suka gabace su nawa muka halaka yamshuna fi masakinihim ubangiji ta'ala yace gaya suna tafiya fi masakinihim a cikin gidajensu akan hanyar su kenan ta zuwa sham su mutanen makka an gane ku idan za su je kasar sham sai sun muta gidajen wasu al'ummu daga cikin al'ummun da Allah ya halakar da su su ne irin su samudawa mutanen annabi salih da mutanen annabi lut ta cikin alkarya suke bi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul safat wa innakum latamuruna alaihim musbihin wa billayl afala ta'qilun ubangiji ta'ala yace lalle ku ga ku kuna wucewa fa ta gidaddajin mutanen annabi lut wanda muka halakar da su musbihin a lokacin asuba in kun fito daga birnin sham wa billayl ubangiji ta'ala yace wani lokaci cikin dare kuke wucewa ta gidajen nasu afala taqiluna Allah yace shin yanzu ba ku hankalta ku yi imani da manzona kada irin abin da ya same su na azaba kuma ya same ku shine anan Allah yace da su afalam yahdi lakum wai shin yanzu bai bayyana gare su ba kam ahlakna qablahum min al-qurun al-ummu nawa muka halaka gabanin su nawa muka halaka Allah ya halaka mutanen annabi Nuhu ya halaka Adawa mutanen annabi Hudu ya halaka Samudawa mutanen annabi Salih ya halaka wato mutanen annabi Nuh alaihi salam haka ya halaka mutanen ashabul aika sune mutanen annabi Shu'aib duka wannan bai bayyana gare su ba ubangiji ta'ala yace yamshuna fi masakini gaya suna tafiya a cikin gidaddajin su saboda kasancewar wasu alkaryun da Allah ya halaka su ya halakar da jama'ar amma gidin gashi a tsaye kamar yadda Allah ya ma mutanen annabi Salih shine can ubangiji ta'ala yake cewa fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid awal afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum quluwun ya'kiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ubangiji ta'ala yace fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha alkarya nawa ubangiji ta'ala yace gabanin su muka halakar da muka halakata alkariya nawa ce muka halakar da ita ta wuce da safi wa hiya zalimatun halin tana mai zaluntar kanta shine game da karyata manzannin Allah fa hiya khawiyatun ala urushiha ubangiji ta'ala yace sai ga maka alkariya tana sarayya akan rihinta wata alkariya gabaɗaya Allah ya girbe ta da mazauna da gidajen gabaɗaya ubangiji ta'ala ya nike su sai yace wa bi'irin mu'abbalatin ubangiji ta'ala ya ce ga rijiya mu'abbalatin an wuhintar da ita ga ruwa a cikinta amma babu mai ja wa qasrin mashid ubangiji ta'ala ya ce kuma ga gini masu tsawo Allah ya halakar da jama'ar babu wani wanda yake zaune a cikinsu sai Allah ya ce afalam yasiru fil ardi shin yanzu ba sa tafiya a ban ƙasa fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya zamantu suna da zukata waɗanda za su hankalci inda aka sa gaba su san da cewa ga waɗanda suka kangare ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ga yanda Allah ya yi da su aw azanun yasma'una biha ko kuma su samu wasu kunnuwa waɗanda za su yi sauraro da su a faɗa musu labarin al'ummun da suka gabata yaya Allah ya yi da su lokacin da suka karyata manzanninsa sai Allah ya ce fa inna halata amal abusa lamarin ya ce idanu ba sa makauta ya ce walakin ta'amal qulubul lati fi sudur sanadi zukata waɗanda suke cikin kirji su ne suke makaucewa kaga su kafiran makka suna gani da idansu ga gidajen samudawa mutanen annabi salih Allah ya halakar da su ga gine-ginen suna gani ta cikin ginin suke kuma ga alkaryun annabi lulu wanda Allah ya kifar da su aka musu juyin waina gaba ɗaya ta cikin gidajen nan suke bi suna gani amma wannan bai zame musu ba wa'azi me yasa saboda zukatansu a makamce suke shi ne nan Allah yake jan kunnansu yake cewa afalam yahdi lahum wanshin bai bayyana gare su ba kam ahlakana qablakum min alqurun nawa muka halaka daga cikin al'ummu gabaninsu ma'ana sun wuce da safi yamshuna fi masakinihim al'ummun da muka halaka ubangiji ta'ala ya ce gaya suna tafiya a cikin gidajensu ma'ana ta gidajensu suke bi in za su kasar sham ubangiji ta'ala ya ce inna fi zalika wato lalle cikin irin wannan bayani ubangiji ta'ala ya ce la ayatin wato akwai dalilai masu nuna kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa liudin nuha amma ga masu hankali ga masu hankula su ne kadai suke fahimta kaga in aka ce mai hankali wane ne mai hankali shine wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama duk wanda bai yi imani da Allah da ranar kiyama ba a sanya shi a layin masu hankali shine ubangiji ta'ala yace inna fi zalika lalle cikin wannan abu wanda ya samu wadancan al'ummu na halakarwa da ubangiji ta'ala ya musu na ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala da kudurarsa akan kowa da komai liulin nuha amma ga masu hankula lafazin annuha jam'i ne na nuhuya in aka ce annuhuya shine hankali kenan mutum ya san inda aka sa gaba walaula kalimatun sabaqat min rabbika ubangiji ta'ala yace in ba dan kalima ta ubangijinka wato da ta yi rigayi shine wato cewa Allah baya halakar da wata jama'a sai ya kafa hujja akan ta shine sai ya turo manzo in ya musu gargadi din sun kijin gargadin sannan Allah ya halakar da su shine yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalima da ta yi rigayi daga wajen ta ubangijinka wa ajalun musamma wato da lokaci wanda yake abun ambato wanda Allah ya kayyade lakana li zaman ubangiji ta'ala ya ce da tuntuni azaba ta kasance mai lazuntar su ne kai tsaye da tuntuni Allah ya halakar da su to ka'ida ce ubangiji ta'ala kalima ta yi rigayi game da jinkirta azaba an gane ku wasun Allah ya yi alkawarin jinkirta azabtar da su sai a kiyama kuma ajali ne wanda yake abun ambato kenan kiyama ko Allah ya sanya mata lokaci kuma mai zawwa ce ban makawa in ba dan haka ba ubangiji ta'ala ya ce lakana li zaman wato da tuntuni azaba ta zamanto mai lazuntar su ce wannan daman duk wanda Allah ya riga ya kulle zuciyarsa duk abin da za a zo masa da shi na ayoyi to ba za su sanya yayi imani ba indai kalima ta yi rigaye ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa mutum dan wuta ne to duk abin da zai gani na daukan wa'azi to ba zai dau wa'azi ba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratul Yunus innal ladhina sabaqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم للي ودن دا كلمة أبنجي تيرغاي أكرس چي وزاس متو أكن كافر چي أبنجي تعالى يچي لا يؤمنون وزاس إيماني وكوت حالن كاكا ولو جاءتهم كل آية كودا أچي دوة آية دا الله يكرف في منزلني أچي ذات زو أنونا مسا إدو لإدو أبنجي تعالى يچي وزي إيماني حتى يروا العذاب الأليم wato sai sun ga azaba wanda take mu abuciyar radi a lokacin nan za su yi imani kuma imanin su ba zai amfane su ba to shine anan su wadannan kafirai na makka ubangiji ta'ala yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalima ta ubangijinka wanda ta yi rigaye shine Allah ya yi alƙawarin jinkirta musu azaba ba zai halakar da su da irin azabar da ya halakar da al'ummun da suka gabata a sababin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa kada Allah ya halakar da al'ummarsa wato da irin azabar da ya halakar da al'ummar da suka gabata wa ajalun musamma da lokaci wanda yake abun ambato ita ce kiyama wanda Allah ya sanya lokaci ne domin azabtar da duk wanda ya kafirce masa ubangiji ta'ala yace in ba dan haka ba la kana da zaman wato da azaba ta zamanto mai lazumtar su ce tintini da Allah ba zai saurara musu ba sai yace fasbir ala ma yaquluna ubangiji ta'ala yace ka dau hakuri akan abin da suke fada maka na bakakken maganganu sun ce da kai mawaki wani lokaci sun ce da kai boka wani lokaci sun ce da kai mai tabin hankali duk abin da suke fada maka na bakakken maganganu ubangiji ta'ala yace fasbir ka dau hakuri ala ma yaquluna akan abin da suke fada wannan lallashi ne ubangiji ta'ala yake ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama kaga bayan Allah ya bayyana masa irin abin da ya tanada musu na azaba to sai yake lallashin manzansa cewa ya dau hakuri akan irin abubuwan da suke fada masa wanda aya da man tuntuni ta riga ta gabata tun a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yake cewa qadina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun wa laqad كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ونجي تعالى يتي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول تبس من يسن أبن دسكي فرع مك ينا بك أنت مكري أبن دسكي فرع مك نبك أكيما غنغن ينا بك أنت مكري هذا سنشي ما سمعك Allah ya wanke shi yace ya ba mawaki bane wa ma allamnahu shi'ra wa ma yambagila alqur'anin da yazo da shi suka ce waka ne ubangiji ta'ala yace wa ma huwa bi kauli sha'ir kuma suka ce masa mai takon hankali mahaukaci ne ubangiji ta'ala yace ba mahaukaci bane dan ma sami uzzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin sannan suka ce masa dan dabo ubangiji alqur'anin da yazo da shi suka ce shi ma dabo ne ubangiji ta'ala yace ba dan dabo bane kuma alqur'anin da muka turo shi da shi ba dabo bane wa ma huwa bi kauli kahin ubangiji ta'ala yace ba fada bace ba tambuka ubangiji ta'ala sai yace tanzilu min rabbil alamin to shine ubangiji ta'ala yace tabbas abinda suke fada maka na maganganu mun yi sanin yana bakanta maka rai sai ce fa innahum la yukadzibuna ka san da cewa jama'ar ka ba sa karyata ka domin sun san kai mutum ne mai gaskiya kuma amintacce ne walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun sanadi adh-dhalimai da ayoyin ubangijin su ne kadai suke jayayya suke musu sai ubangiji ta'ala ya ce walaqad kudzibat rusulun min qablika tabbas gabanin ka an karyatar da manzanni kafin ka zo manzannin da suka gabace ka ubangiji ta'ala ya ce an karyatar da su fa sabaru ala ma kuzibu suka dau hakuri akan karyata wanda aka musu wa uzu da cutar wanda aka musu ubangiji ta'ala sai ya ce wala mubaddila li kalimatillah, babu wani wanda ya isa ya canza kalma ta ubangiji subhanahu wata'ala. Sunna ce ta Allah, waɗanda suka kangare masa sai sun ƙaryatar da manzanni, kenan ba kai bane ba farkon ƙaryatawa, waɗanda suka gabace kama an ƙaryatar da su an cutar da su, to yaya suka yi hakuri suka yi? Kenan kai ma ka dau hakuri kamar yadda suka dau hakuri. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahu. To shine anan ma Allah yake lallashin manzansa yake ce masa fasbir ala ma yaquluna, ka dau hakuri akan abin da suke faɗa maka. Kaga wannan sunna ce ta Allah, duk wanda ya dau wannan nauyi aiki na manzanni kira zuwa ga addinin Allah, to zai ji maganganu waɗanda suke na bacin rai. Amma ni za ka yi sai ka dau hakuri, kada ka ma waiwaya duk abin da ake faɗa maka, kamar yadda manzon da kake bi an faɗa masa maganganun da sun wuce maganar da aka faɗa maka, amma shi ma hakuri ya dauka. Sai ya ce wasabbihi bihamdi rabbika, ubangiji ta'ala ya ce kai tasbihi da yabon ubangijinka. In ka ce subhanallahi ka ce wa bihamdihi qabla ghurubi shamsi, wato gabanin hudowar rana, wa qabla ghurubiha da gabanin faduwarta. Wasabbihi bihamdi rabbika, nan wasu malamai suka ce abinda ake nihi shine ka sallaci sallar asuba qabla ghurubi shamsi, kenan gabanin hudowar rana. An gane ku, domin ita sallar asuba tana kasancewa kafin hudowar rana, shine lokacin ta wanda Allah ya kayyade mata. Wa qabla ghurubiha, sannan ka sallaci wato sallah ta al'asr qabla ghurubiha, kenan gabanin fadawar rana. Shine anan malamai suka fitar da sallolin nan guda biyu a wannan gaba, kenan da yace wasabbihi bihamdi rabbika, ka sallaci sallar asuba qabla tulu'i shamsi, gabanin hudowar rana, wa qabla ghurubiha, gabanin fadawar ta, ka sallaci sallah ta al'asr. Wanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin sahihul bukhari, na cikin bukhari da muslim. Riwaya ta Jarir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana. Fa nazara ila al-qamari laylatal badr, manzon Allah sai ya daga kai ya kalli wata daren cikarsa. Daren cikar wata shine 13, 14, 15. Manzon Allah sai ya ce da mu innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara la tubamuna fi ru'yati, manzon Allah ya ce lalle ku san da cewa a ranar kiyama za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata. Kenan tashbihur ru'ya bi ru'ya, yanda kuke ganin wannan wata haka za ku ga ubangijinku subhanahu wata'ala. Manzon Allah ya ce la tubamuna fi ru'yati, ba a tauye muku komai a wajen ganin ubangiji subhanahu wata'ala, ba maganarwa na ya kare mu, ba maganarwa na ku samu. Kowa daga inda yake zai ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Sai manzo Allah ya ce fa inistaqatum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubi shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, manzo Allah ya ce in har za ku iya cewa kada ku sake alinjaye ku akan yin sallah gabanin hudowar rana, ita ce sallar asuba, wa qabla ghurubiha, da yin sallah gabanin fadawar ta, ita ce sallah ta al'asr, manzo Allah ya ce fa fa'alu, ku yi kokari ku yi su a lokacin su. Kuma qara'a, sannan manzo Allah sai ya karanta wannan aya wasabbihi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. An gane ko wasabbihi bihamdi rabbika, wato kai tasbihi da yabon ubangijinka, kenan me ake nihi shine ka sallaci sallar asuba qabla tulu'i shamsi gabanin hudar rana, wa qabla ghurubiha gabanin fadawar ta, ka sallaci sallar ta al'asr. Sai ya ce wa min ana illaili fasabbih, wato game da sa'o'i waɗanda suke na dare ubangiji ta'ala ya ce fasabbih, wato ka sallaci sallah ta magariba da sallar isha, domin sallah ta magariba da sallar isha salloli ne waɗanda suke na dare, domin a shar'ance dare yana farawa ne da zarar rana ta fada. In rana ta riga ta fada, dare yayi. Kamar yadda ubangiji ta'ala da ya ce mana ثم أتموا الصيام إلى الليل يجي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وبنجي تعالى يجي سنن دك كيتوا الفجر كتك أزمي إلى الليل إزوى دري تمي أكي نهي دري سيمزا الله يبين آمنا دومين دزارا رانا تافادا ألوك سيمزا الله صلى الله عليه وسلم يكي بودا بركي dan haka a shari'ance kenan yini yana farawa ne daga ketowa alfajir karshen yini shine fadawar rana da zaran rana ta fada to dare yayi to shine anan kenan yace wa min ana illaili fasabbi wato game da sa'o'in dare ubangiji ta'ala yace fasabbi ma'ana ka sallaci magriba da isha sai yace wa adrafan nahari sannan ka sallaci azhar wato a gefin yini an gane ku domin ita azhar tana kasancewa a gefin yini lokacin da rana ta zo tsakiya ta karkata kenan rabin yini ya tafi sannan an shiga rabin yini wanda yake na ƙarshe shi ne yace wa adrafan nahari ma'ana ka sallaci sallah ta azhar wa adrafan nahari kenan a gefin yini shine kenan lokacin da rana ta gushe la'annaka tarda wato dan ka yadda da sakamakon da ubangijinka ya tanada maka a makomarka lahira ma'ana dan ka yadda da irin sakamakon da ubangijinka ya tanada maka kaga wannan yana nuna mana wato hanya ta samun yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala wato shine kiyaye abinda Allah ya wajabta ma bawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi hadisi ne ingantacce wanda hadisi ne al-Qudsi ubangiji ta'ala yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qtarabtuhu alayhi yake cewa bawana bai taba kusantata da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abin da na farlanta masa to shine anan Allah ya nuna mana tsara waɗannan salloli yin su a lokacin su yana ɗaya daga cikin abin da ke sa bawa ya sami yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala shine anan Allah ya ce masa la'allaka tarda wato dan ka yadda da sakamakon da ubangijinka ya tanada maka wasu malamai suka ce la'allaka tarda ma'ana dan ka zamanto abin yarda a wajen ubangijinka kenan dan ubangijinka ya yadda da kai kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce wazkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka sai ya ce wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance abin yarda ne a wajen ubangijinsa domin yana tsaye da sallah a lokacin da sannan kuma yana bayar da zakka shi ne sai ya ce wala tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum ubangiji ta'ala ya ce kada ka miƙa idanunka ka ringa hangen ma matta'ana bihi azwajan minhum abinda muka jiyar da su dadi na dangogin cin dadi wanda yake na rayuwa ubangiji ta'ala ya ce kada ka ringa hangen irin waɗannan abubuwa zaharatul hayatid dunya ubangiji ta'ala ya ce kawace kawai ta rayuwar duniya nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah yake jin hankalinsa cewa kada ya ringa hangen abin da ke hannun waɗanda suka kafirce ma ubangiji na jin dadi dangogin jin dadi da ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfiɗa musu kada ya ringa daga idansa yana kallon waɗannan abubuwa domin kawai kawace ta rayuwar duniya ka mutu ka barta ko kuma ta gushe ta barka duniya ba komai bace a wajen ubangiji subhanahu wata'ala dan haka Allah yake shimfiɗa ta ga wanda yake so da ma wanda baya so amma lahira Allah baya bada ta sai ga wanda yake so yake kauna shine mu'mini dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi yake cewa lawannad dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran shurbata ma'i yace inda a ce duniya a wajen Allah tana daidai da fufukin sauro da kima da daraja to da daidai da konkwadin ruwa dai tak Allah ba zai ba kafiri ba inda a ce wata tsiya ce a wajen Allah konkwadin ruwa dai tak Allah ba zai ba kafiri ba dan haka zamu iske aya a cikin suratul zukhruf ubangiji ta'ala yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وبنجي تعالى يتي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد أن كد متعنيس زمنتو الأمة دايا دايا أكن كافرشي أواي غريكوا يكادرشي ما أبنجي إن بعد أن هكوا أبنجي تعالى يتي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ubangiji ta'ala yace da duk waɗanda suka kafirce masa rihin ɗakin su da matattakara waɗanda suke hawa binin su da gadajen su da kyauraye da tagogi ubangiji ta'ala yace gaba ɗaya da mu musu da zinare da azurfa sai yace wadin kullu zalika lama mata'ul hayati dunya gaba ɗaya wannan jin dadi ne na rayuwar duniya ka mutu ka bar shi ko ya kare ya barka sai yace wal akhiratu inna rabbika lil muttaqin lahira ita ce tafi alkhairi a wajen ubangijinka ga masu tsara dokokinsa to dan haka anan Allah yake jan hankalin manzansa yake cewa wala tamuddanna ainaika karka mika magannanka zuwa kallon mamatta anabihi azwajan minkum abinda muka jiyar da su dadi wato shine na dangogi na jin dadi waɗanda suke na rayuwar duniya lafazin azwaj jam'i ne na zauj in aka ce zauj kenan sin shine dangin abu wanda abubuwan jin dadi sun wuce a lissafa to Allah ya ce kada ka ringa hangen waɗannan abubuwa dan haka wato aka umarce mu cewa mu kankanta shiga wajen mawadata wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kankanta shiga wajen mawadata ya ce domin kankanta shiga wajen mawadata shine zai kai ku da ba za ku tuzartar da ba za ku wulakanta ni'imar Ubangijinku ya muku a wata riwaya yana cewa kada ka kalli wanda ke sama da kai ka kalli wanda yake kasa da kai kallon wanda yake kasa da kai shine zai kai ka ba za ka wulakanta ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka domin duk a lokacin da kake hangen wanda yake sama da kai to gani za ka yi cewa kai ba maka komai ba ganin cewa kai ku ba maka komai ba wannan butulci ne butulce ma ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne in wani ya hika to in kawai waya kai kafi dubu waɗanda kai fi sun wuce a lissafa to shi ne wannan Allah yake nuna mana duk wani abu wanda yake na rayuwa ta duniya kada mumini ya zamanto yana hangen shi iya abinda ake bukata hangen ka ya zamanto hange ne na nesa ka ringa hangen abinda Allah ya tanada ma muminai a gobe kiyama shi ne Allah ya ce masa wala tamuddanna ainaika kada ka miƙa magannanka ka ringa kallo ila ma matta anabihi zuwa abinda muka jiyar da su dadi azwajan minhum ma'ana dangogi waɗanda suke na jin dadi zaharatul hayati dunya ubangiji ta'ala ya ce kadai kawace ta rayuwar duniya mun musu haka ne ma kadai li nafti lahum fihi dan mu jarrabe su a cikin shi duk wani jin dadi da Allah ya ba su ne domin ya jarraba su shine sai ya ce wa rizqu rabbika wato arzikin ubangijinka wanda ya tana dama mu'minai ita ce aljanna khairun ita tafi alkhairi game da duk abin da yake cikin duniya wa abqa kuma ita ce tafi wanzuwa an gane ku abinda Allah ya tana dama mu'minai na aljanna to yafi alkhairi game da duk abin da yake cikin duniya wa abqa kuma shi yafi wanzuwa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa gurbin bulala da za a dura manzon Allah yace yafi alkhair a aljanna yafi alkhairu duniya da abin da yake cikin ta gaba daya ma'ana ka dauki tsawon bulala gaba daya tsawon bulala ya kai rubu metr kama dauke shi a metr guda to ya metr din aljanna yafi duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya kuma a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana kuma bayan ƴan aljanna shine wanda za a bashi duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya kuma bayan su kenan shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wani dan gunsuru wanda yake bugun raba kanjaman mai gashi kuma gawar shi a mace manzon Allah sai ya kama kunnan dan gunsurin sai ya daga Manzon Allah ya ce wa zai bada dirhami a bashi wannan sahabbai suka ce ya rasulullahi ba maganar mu bada dirhami a bamu wannan gawa ta dan musulmi mu yana raye ma wannan a baka shi ai abun kunya dai me zaka yi da shi bazan Allah yace to tunda kun fahimci haka abinda nake so ku sani wallahi duniya tafi wulakanta a wajen Allah sama da wannan dan bunsuru matacci ma'ana wannan dan bunsuru matacci yafi duniya kima a wajen Ubangiji subhanahu wataala to shine anan Allah yake nuna mana cewa wa rizqu rabbika arzikin ubangijinka wanda ya tara dama mu'minai ita ce aljanna khairun shi yafi alkhairi game da duk abin da ke cikin duniya wa abqa kuma shine mafi wanzuwa domin ita duniya tamkar yanda ka san inuwa mai gushewa ce duk jin dadin da mutum yake ciki a rayuwarsa ta duniya in ma ya kare ya bar shi ko ya gushe ko shi ko ya mutu ya bar abin ko kuma jin dadin ya kare ya bar shi amma lahira dawwama take idan jin dadi na lahira dawwama mene shine Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa sannan sai ya ce wa amur ahlaka bis salati ubangiji ta'ala ya ce ka umarci ahlaka jama'arka bis salati game da tsaye da sallah nan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba ta takaita ba akan shi domin kowane annabi da kowane manzo jama'arsa gaba ɗayan su iyallan shi ne domin kowane annabi matsayin uba yake ga jama'arsa shine Allah ya ce wa amur ahlaka ka umarci kenan jama'arka ko ka ce wa amur ahlaka ka umarci wato iyalinka saboda iyalinka su ne na farko wanda zaka dora dokoki akan su kamar yanda Allah ya ce ma manzansa wa anzir ashirataka al-aqrabi kamar yanda Allah ya faɗa mana ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku mu'minai ubangiji ta'ala ya ce ku yi kokarin kare kawunanku da iyalinku game da wata wuta ta musamman garkuwa tsakaninmu da wannan wuta shi da tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ya shar'anta mana na yi mu yi na hannuwa mu hannu shi ne ya ce wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalinka bis salati game da tsaye da sallah wasdabir alaiha Ubangiji ta'ala ya ce ka ɗau haƙuri a kan tsaida ta ita sallah domin tana da nauyi kamar yadda Allah ya faɗa wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in sai ya ce la nas'aluka rizqa Ubangiji ta'ala ya ce ba mu tambaye ka ba rizqan wato wani arziki ma'ana ba mu dora maka nauyin cewa ka ciyar da daidai da mutum ɗaya daga cikin halittunmu ko ka ciyar da kanka wannan duka ba mu dora maka ba an gane ko na hannu na rizquka Ubangiji ta'ala ya ce kai kanka mu ne muke azurta ka kenan la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka wani arziki cewa ka dauki nauyin wani ko ka dau nauyin kanka na hannu na rizquka kai kanka Allah ya ce mu muke azurta ka sai ya ce wala aqibatu lit taqwa kikkiawan karshe na waɗanda suka tsara dokokin Ubangiji ne wala aqibatu lit taqwa ai li ahli taqwa waɗanda suka ji tsoron Allah suka tsara dokokinsa su suke da kikkiawan karshe kamar yadda ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Ubangijin shi yaj'al lahu makhraja Ubangiji ta'ala zai sanya masa mafita game da duk wani kunci da ya samu kanshi a rayuwarsa ta duniya haka nan duk wani kunci da zai samu kanshi a rayuwarsa ta lahira in dai ka ji tsoron Allah to Allah zai nuna ma mafita bugu da ƙari sai ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Ubangiji ta'ala zai azurta shi ta inda baya zato baya tsammani kage yana daga cikin jin tsoron Allah wato shine tsara dokokinsa duk abinda Allah ya wajabta maka kai kokari kai shi a lokacin sa shine anan da yace wa amur ahlaka ka umarci iyalinka bis salati game da tsaye da sallah sai yace wasdabir alaiha ka dau haƙuri akan ita sallar yin ta a lokacin ta domin tana da nauyi sai yace la nas'aluka rizqa ba ma tambayar ka wani arziki ma'ana ga wani ko kuma kanka kenan ba mu dora maka ba ciyar da wani ko ciyar da kanka nahnu narzuquka Ubangiji ta'ala yace kai kanka mu ne muke azurta ka ma'ana domin Allah shi ya daukan ma kansa nauyin azurta bayinsa gaba ɗaya duk wani abu wanda yake tafiya a ban ƙasa to Allah ya dora ma kansa nauyin ciyar da shi da shayar da shi kamar yanda yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kamar yanda ya koma fada wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim shine sai ya ce wala aqibatu kikkiawan karshe littaqwa ya tabbata ga masu tsoron Allah ma'ana su suke da kikkiawan karshe a nan duniya kuma su suke da kikkiawan karshe a gobe kiyama wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi wato kafirai sun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce laula ya'tina bi ayatin min rabbi mi yana wannan manzo wato yazo mana da wata aya daga wajen ubangijinsa wadda muka kaga muka ce in ya isa yazo da abu kaza in yana so mu gaskata shi a matsayin manzo mi yana yazo mana ubangiji ta'ala yace awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin yanzu wato hujja wadda take cikin littattafai na farko bata zo musu ba ubangiji ta'ala ya musu bayani a cikin littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi irin abin da Allah ya karfafi manzannin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa ne gaya Allah ya ambata a cikin littattafai na farko irin su at-taura irin su injila irin su zabura to gaya a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda yake ummi bai iya rubutu walanta na karatu kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma sai gashi yana bada labarin abubuwan da suka gabata Allah ya turo annabi kaza ga irin abin da ya turo shi da shi kuma ga jama'ar da Allah ya turo shi a cikin su kuma ga yadda karshen su ya kasance shine Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula washin yanzu bayanin abin da ke cikin littattafai na farko bai zo musu ba kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar abin da yazo da shi na alqur'ani bai iya rubutu bai iya karatu ba ba wanda manzon Allah yayi rubutu ko yayi karatu a wajensa to amma sai gashi yana bada labarin abubuwan da suka gabata a cikin littafin da yazo shine kenan Allah yake jin hankalinsu kenan da suka ce laula ya'tina bi ayatin min rabbi wai me yana yazo mana da wata mu'jiza daga wajen ubangijin shi irin abinda muka kaga muka ce in har manzo ne da gaskiya to yayi mana kaza mu gani to shine Allah yace awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin yanzu bayanin abinda ke cikin littattafai na farko bai zo musu ba sai Allah yace walau anna ahlaknahum da a ce mun hallakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi gabanin turo da wannan manzo namu ko kuma min qablihi gabanin saukar wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace laqalu da sun fada sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasula mi ya hana ka turo mana wani manzo na musamman yayi mana wa'azi fa nattabi'a ayatika mubu ayoyinka min qabli annabilla kafin mu kaskanta wa naka za mu kunyata a wuta a yau wannan kenan tuntuni Allah ya yanke musu hamdare ma'ana inda a ce Allah ya hallakar da su kafin ya turo manzo to daga irin hujjar da za su kafa ma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da a ce mun hallakar da su da wata azaba gabanin turo da wannan manzo laqalu ubangiji ta'ala yace da sun fada mana sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasula mi ya hada ka turo mana wani manzo yayi mana wa'azi ya sha hankalinmu fa nattabi'a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadilla kafin mu kaskanta wa nakza wa kunyata a cikin wuta to dan haka turo da manzanni da Allah yayi wannan yanke ma bayi hamzari ne babu wanda zai kafa ma Allah hujja a ranar kiyama yace bai ji ba Allah ya riga ya turo da manzanni kuma sun isar da sakonsa kamar yanda ya faɗa tun can a cikin suratul maida rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah ya turo da manzanni suna masu bada albishir da gidan aljanna ga wanda ya gaskata su suna masu gargadi da gidan wuta ga wanda ya karyata su li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma ubangijin su bayan turo da manzanni Allah sai yanke ma bayan sa hanzari tunda ya turo manzanni manzannin nan sun koma zuwa ga ubangijin su suka gadar ma jama'a wato da tattafan da Allah ya turo su da shi ga alqur'ani nan gargadi ne ga waɗanda alkur'ani ya sauka a cikin su kuma galgadi ne game da duk wanda zai zo har zuwa kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa faɗa musu wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balag amun wahayin wannan alkur'ani dan in galgade ku wa man balaga da duk wanda alkur'ani zai cin masa har zuwa kiyama to shine anan Allah ya yanke musu hamzari yace inda a ce mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi gabanin turo da wannan manzo laqalu da abubuwa kiyama sun ba ubangiji sun kafa ma ubangiji hujja da za su fada su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan mi ya halaka turo mana da wani manzo na musamman fanattabi'a ayatika yayi mana wa'azi mu wa ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu kaskanta wa nakhzamu kunyata a cikin muta ubangiji ta'ala sai ya ce kul ce da su kullum mutarabbisun kowane daya ni da ku mutarabbisun manzon Allah ya ce mai jira ne ma'ana ku kuna jiran abinda zai same ni na musiba cewa abinda suke fada cewa suke wai ya mutu mun huta aka suke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku rubu da shi inda ya mutu aikowa ya huta ubangiji ta'ala ya ce ga ya musu kul ce da su kullum mutarabbisun ni da ku kowa ne jira ne kenan game da abin da zai samu dan uwansa fatarabbasu dan haka kuma ku yi jiran abin da zai same ni fasa ta'alamuna ubangiji ta'ala ya ce da sannu za ku yi sani in al'amarin Allah ya zo ita ce kiyama man ashabu siratis sawiyyi tsakanin ni da ku suwane ne ma'abuta tafarki wanda yake madaidaici mai kyakki wanda babu karkata a cikinsa wani da tsakanin ni da ku wani ne ya shirye ba hanya ta gaskiya wani ne yake kan bata kenan wannan in kiyama ta yi za a rabe tsakanin mai gaskiya da makaryaci kamar yadda yace sata'alamuna gadan manil kazzabul ashir kamar yadda yace fa sata'alamuna man huwa sharrun makanan wa adafu junda kamar yadda kuma can karshen suratul jin yake cewa sata'alamuna man adafu nasiran wa aqallu adada da sannan za ku yi sani kenan wani ne mafi rauni a wajen mataimaka wani ne kuma mafi karanci a wajen yawa tsakanin ni da ku kenan dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana maida musu martani akan cewa shi da mabiyansa wai akan bata suke su ne suke kan shirya to shine anan Allah sai ya ce da su kuma ku ni da ku dai kowa mai jira ne dan haka fatarabbasu ku yi jiran abin da zai same ni kamar yadda kuke fada fasa ta'alamuna ubangiji ta'ala ya ce da sannu za ku yi sani in al'amarin Allah ya zo ita ce kiyama man ashabu siratis sawiyyi tsakanin ni da ku suwane ne suke kan tafarki wanda yake madaidaici wahada wa manihidada kuma tsakanin ni da ku wane ne ya shirye zuwa tafarki wanda yake na gaskiya shin ni ne ko ku ne nan muka zo karshen wannan sura da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك